sashen Hausa na mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin mu a Amurka na Abuja. Shiri na musamman na kunshi ne da rahoto akan yunkurin wasu 'yan majalisar dokoki a Taraba na neman tsige kakakin majalisar su. Muna da rahoto na musamman akan illar shan miyagun kwayoyi da kan haukata fiye da mutum miliyan 15 a shekara. Wasu tsofaffin 'yan siyasar arewacin Najeriya na cewa in mulki ya kubuce wa yankin a shekara ta 2023 akwai kalubale. A Nijar kuma muna da sharhi ne da ke nuna sam demokradiyya bata kankama ba Afrika. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala da shirin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Dukkan waɗannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rataba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu, ta farko tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na ƙarni, a cewar Trump. Ya kuma ƙara da cewa a tarihin Isra'ila baki ɗaya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu. Yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Abdullah bin Zayed sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa laƙabi da Abraham Accord, ma'ana yarjejeniyar girmama annabi Ibrahim uban Yahudu da Larabawa. An gudanar da wannan zaman ne a shirin kudu ta fadar White House. An fara cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ranar 13 ga watan Agusta. Sai kuma ranar Juma'a da ta gabata ita ma ƙasar Bahrain ta ce a hukumance za ta amince da ƙasar ta Yahuda a matsayin ƙasa. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar Afghanistan zai zama da wahala, amma zai taimaka wajen rage kuɗaɗen da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga Amurka. Pompeo ya yi wannan furuci ne daga Washington yayin da ƙungiyar Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin Doha na ƙasar Qatar. Kwanaki huɗu kenan domin cimma matsaya akan manufar samar da yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekara da shekaru a Afghanistan. Tattaunawar da Amurka ta shirya an fara ne tun ranar Asabar a babban birnin Qatar, inda aka bayyana bangarorin biyu damar amincewa da kawo ƙarshen tashin hankalin na dindindin da samar da yarjejeniyar raba madafin iko a Afghanistan bayan janyewar dukkan dakarun Amurka da na ƙasashen ƙawaye. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNWTO ta fitar jiya Talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni shida na wannan shekara. Bisa lafazin hukumar UNWTO, samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kuɗaɗen shiga da ake samu daga masu yawon bude ido. Wannan asara da aka samu ta ninka sau biyar wadda aka taɓa samu a shekarar 2009 lokacin da aka yi fama da matsalar tattalin arziki a faɗin duniya. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi a wata sanarwa cewa ta yi kiyasin za a ɗauki tsakanin shekaru biyu zuwa huɗu kafin tafiye-tafiyen yawon buɗe ido ya dawo daidai da na shekarar 2019. Kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dusashe tunda Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke ɗaukar nauyi ta gudanar a ƙasashe 13, ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka wanda shine kaso mafi karanci da aka taba samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a kasar. Kashi 31 cikin 100 na al'ummar Faransa ke goyen bayan Amurka da ke daidai da sakamakon jin ra'ayin da aka gudanar a watan Maris na shekarar 2003. Zaben jin ra'ayin ya kuma gano cewa yawancin illar da Amurka ta samu a idan manyan kasashen kawayenta na da nasaba da yadda take tunkara annobar coronavirus. Kashi 15 ne cikin 100 na kasashen da aka yi wannan bincike suka amince da yadda Amurkan take tunkarar annobar. Jama'ai a Sudan sun yi gargadin cewa cigaba da samun ambaliyar ruwan da ake yi zai iya lalata gine-ginen tarihi cikin hadda birnin Mero mai dimbin tarihi idan har aka cigaba da samun ruwan sama da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe makonni biyu ana samu ya haddasa kogin Nile yin ambaliyar ruwan da ba a taba ganin irinta ba wanda ta yi sanadin raba dabban mutane da mahallansu tare da haifar da barazana ga wuraren tarihi. Yanzu haka dai ambaliyar ruwan ta lalata ban ɗakin sarki na fadan Mero tsohon birnin da ke gabashin kogin Nile kusan kilomita 200 daga arewa maso gabashin birnin Khartoum.
Labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu haka wata sabuwa ta kunna kai a majalisar dokoki na jihar Taraba inda wasu 'yan majalisar daga jam'iyyar PDP wadda ke mulkin jihar ke nuna shirin sauya sheka zuwa jam'iyyar APC marasa rinjaye da nufin tsige kakakin majalisar dokoki na jihar Albasu Kunini. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Ko da yake wasu 'yan majalisar na musanta wannan batu, rahotanni na cewa wannan shiri na tsige kakakin majalisa da mataimakinsa an kammala shi ne a wani taron siri na jigajigan jam'iyyar APC da aka yi a Abuja. To sai dai ko wannan yunkuri na tsige kakakin majalisa da mataimakinsa tuni ko ita da hankulan wasu 'yan jihar Taraba, inda kungiyar ci gaban Taraba na Taraba Concerned Citizen ta mai da martani.
Tunana Umar Abdullahi, matsalolin da yake cikin Taraba especially a State House of Assembly muna kiransa da su yi hakuri mu kai zuciya nesa mu sa jihar mu a gaba wurin shiyar da jihar nan a gaba. Ba mu jin dadin irin wayannan abubuwa, muna da yan siyasan cikin gida da kuma muna da yan siyasan waje, don Allah da su yi hakuri mu dawo mu sa Taraba a gaba. Sheshe kushe da ake yi na mu riga da mun yi shi a baya mun gani ba nasara bane.
To wai ko me ake ciki game da wannan batu? Honorable Bashir Muhammad Bape, memba mai wakiltar mazabar Guroje, wanda ma ke zama shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar ɗinkin jihar Taraba, ya ce duk da cewa shi dan jam'iyyar APC ne, ba su da masaniya kan wannan yunkuri.
Ni ma na ga jaridu sun rubuta akan akwai yunkuri na tsige kakakin majalisa Honorable Joseph Albasu Kunini. To ni dai da sani na a iya sani na ba inda aka yi mitin na cire shi, ba inda muka ce za mu tsige shi. Hasali ma an ce wai mu ɗan APC ne, muna so mu haɗu da wasu a PDP mu tsige su. To wannan magana ce kawai, ƙarya ce a kakakin majalisa mu. Ba mu ce za mu tsige shi ba, ba inda aka yi mitin da kowa, ko a Jalingo ko a Abuja, ba inda aka yi.
Yan majalisa takwas da ake cewa suna shirin komawa jam'iyyar ta APC sun haɗa da Mr. Faris Sabu na mazabar Ukariwan da Joshua John Ali na mazabar Ukatu, kana da ɗan majalisa mai wakiltar mazabar Takuntu Hussein Bako da Timothy Andrefu na mazabar Usa da kuma Honorable Gambo mai kuɗi na mazabar Bali. Sauran 'yan majalisar su ne Charles mai jinkai na mazabar Karim Lamido Wan da Garba Ali na mazabar Takum da kuma Honorable Abel Titabiya tsohon kakakin majalisar daga yankin Bamga wanda ke ma takun saka da gwamnan jihar Akita Dare Dusan Isa Kutumba ya tsige shi da aka yi a shekarar 2019.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa ta kasance babban abun damuwa ga lafiyarsu da kuma zaman lafiyar ƙasa. Hukumar lafiya ta duniya ta kiyasta cewa akalla mutum miliyan 3,300 ne ke mutuwa a kowace shekara dalilin shan barasa, yayin da miliyan 15,300 ke samun taɓin hankali saboda shan miyagun kwayoyi. Wakilin Murar Amurka a Jos, Zainab Babaji, na ɗauke da rahoton.
Na je wata dabar da matasa ke shaye-shaye don jin ko me ke sa su shan miyagun kwayoyin.
Irin jikin da muka ji da iyayenmu da crisis, ba abubuwan da bamu gani ba. Ba aiki, so ya za mu dole ne mu dawo muna wannan business.
Amma ka san illan da wannan shaye-shaye ke jan ma karan kanka?
Mun san da illan shaye. Shi yasa muke son gwamnati ta bamu aiki don mu muna da iyalai. Illan shi bata maka kamani. Kuma kanmu ba da san shi bane muke shi. Muna shan shi domin ya rage mana zafin kai.
har ga Allah ba da san mu bane a yau in kin ji yaro ki zai shashe nan ke bai ki so bai to mu abun da muke so in kwa taimaka mana ba wai ku zo ku dauke mu a hoto ba fa ni kamar ni yanzu nan na ga na isfiya ni ma yaran nan aiki
sunana Joshua Dina Amachi kusan da kwanaki muke mu ba za mu saki amincewa da yan jarida su zo su mana interview ba saboda mun ji mana jin gafara sa amma ba mu ga ka ko ba to mu yanzu ka ko muke so mu gani don matasan mu su samu abin yi isheshe saboda ka muna kira ga gwamnati su ba matasan mu abin yi
kungiyoyi masu zaman kansu na bada himma wajen fadakar da al'umma illar shan miyagun kwayoyi Suleiman Muhammad Sani shine wakilin gidauniyar yaki da shan miyagun kwayoyi wato Life Watch International yace yanayin da matasa suka samu kansu da hulɗa da miyagun abokai na daga dalilan yawaitan shaye-shaye
saboda rashin samun damammaki na irin wannan wani yazo ya zauna da su ya fada musu hatsarin wannan abin da za su shiga dokokin da gwamnati suke da shi a yanzu a kasan mu ko suke yin doka akan hatsarin shaye-shaye sun yi rauni sosai dan haka ya zama dole gwamnati ta kaga dubowa yana dokokin da dan dada tsauraga su
Mr. Mafai dan boyi kwararre ne a bangaren sanin halayyar dan adam yana kuma aiki a cibiyar da ke tallafawa waɗanda shaye-shaye ta yi wa illa yace miyagun kwayoyin nan na iya lalata kowane sassan jikin dan adam
yawanci mutanen da sun fara waɗannan mugayen kwayoyin suna neman taimako ne da a cikin manyan asibitai da taimakon ubangiji kuma da iyali suna nan suna taimaka zai fita daga ciki
kenan akwai magungunan da kuke ba su
akwai magunguna domin ki san abubuwan nan da ake sha yana lalatar da jiki in an zo dole ne sai an tsaftata jini an tsaftata hankalinka kafin sai a fara maka maganin da zaka ci gaba rayuwa yawanci maganin ma koyaswa ne akwai maka yaya ne zaka ki in mamarmari yazo yaya zaka maganta shi domin ya canja rayuwanka
Mr. Mafai dan boyi kenan dake aiki a Quintessential Health Center a nan Jos Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka ake saro don sai han labaru da cijin siyasar ne fusawa ba Alhaji Husaini Gariko ya ce matukar kujerar shugabancin Najeriya ta koma kudanci a shekara ta 2023 akwai matsala da yan arewacin Najeriya za su iya samu Gariko wanda ke zanta da manema labaru a Abuja ya ce duk yanda ake fama da matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa yan arewa na cin riban mulkin Muhammadu Buhari don akalla ma a ce yadda ake shakkar cin zarafinsu a sauran yankunan kasar
har gobe muna cin albarkacin dan arewa dalili a kudu wurin da yaran mu suke zuwa ake tsarsa musu yayi a ce wannan boko haram ne yanzu ba a tsarsa musu yawo ba a ce musu boko haram ne ba a challenge din su saboda dan arewa ne muke mulki ba za a taba dan arewa ki musu mutunci ba ai sun san mutuncin su da aka ci suna bayan mu ma da mu je gurin ba mun sani sauraka ya zaka yi ka zo ka ce wannan abin da ya faru a baya har mutun zai manta shi dan saboda misali mu dauka dan saboda an shiga kuncin rayuwa a ce kaman ta wacce masifar da ka sha Nasiru daga nan fa daga Kano zaka taso sai kai awa 9 kafin ka shigo cikin Abuja saboda tsaro akan hanya a sa ku a layi daya ko ba mai tashi ya kashe ko kada kashe ku haka za ku yi tafiya wani mutum ya zage ka ya ci mutuncin ka dadi ne ya sa muke wannan kukan
Alhaji Husaini na shafa ganin kwanan na yanar gizo watakila ban san ko kana ana nuna ma ba mutane sun fara sa hoton tsohon shugaba Jonathan suna cewa su kai da kasar ma an maidaita yanayin Jonathan din ma da ya fi musu
ai baka san wani ba ai dan adam Allah da ya halicce shi ma bai gode mar ba balle wani muna gode wa Allah ne ba ma gode mar da muna gode wa Allah ba za mu ba dan adam din dan arewa ma baya gode Allah kyautar da Allah yi maka in ka yasar da ita Allah zai dora maka azaba a lokacin Jonathan da suke fata makaryata ne ba sani ba anan anyanya kai kana nan ni ina nan ban me tashi wajen mutum 300 gaba ɗaya kansu daga hanji sai kai a wurin a masallacin Juma'a a Kano ban ya tashi ya gargaje mutane ba su da iyaka sun mutu laida in aka cika ta da kuɗi bakalle da aka ajiya kan hanya sai ta yi wata tana gurin ba wanda zai taka ta bude sun ka ban tashi da ni da kuɗi dan dadi ne yake muke mantawa noma muke yanzu da an hana noma kana zuwa gona ka sun ku ya kai noma yin mu dauki Gombe Adamawa a Yobe Musa Maiduguri kaje ka sun ku amma kun ya dai kai ba za ka yi ba saboda dan boko haram zai harbe ka mun yarda ba za a yi barna a zo a gyara lokaci guda ba to ai kace mun sha mu ce ba da shawara din shugaban kasa ya rage wani abubuwan na tsauri ya sassauta dan talakawa samu sauki kuma in an zo zabe a bari mutane su zabu wanda suke so a primary election yi musu takara ka dora musu
dan siyasa Hussein Gariko a zantawarsa da murya Amurka A yayin da kasashen duniya suka gudanar da shagulgula na ranar demokradiya a duniya a jiya talata, masu rajin kare demokradiya sun bayyana cewa har yanzu talakan Afirka ba sa cin gajiyar abubuwan da demokradiya ta yi tanadi domin su, saboda yanzu gwamnatoci a kasashe da dama ke gudanar da mulki tamkar a zamanin kama karya. A zanta da wakilinmu a Yamai, Sule Mumuni Barma, shugaban kungiyar Voix des Sans Voix, Nasiru Sa'idu, ya ce lokaci ya yi da za a saka wa matasa ragama domin su tafiyar da al'amura.
Demokradiyya mulki ne wanda an ka ba talaka dama ya zaɓi magabata waɗanda su mulkin shi. Abinda ya saba ma mulki wanda mun ka sani na sojoji waɗanda ka zakuwa da ƙari su zamna su tsara tsarin mulki yanda sun ka ga dama ba tare da sun yi aiki da talaka ba. Aka ga wannan tahiya shekara bayan 30 ko 40 ya isa a ba talaka dama ya ci incin kanshi. Aka fara shi yau da shekara mahiyawanci 30 cikin kasashen mu na Afirka. Lokacin da an ka fara abun takamaimai yau ana iya cewa an koma baya, dan tattalin arziki wanda sojoji sun ka bari ya hina demokradiyya yanzu. Likita, ilimi wanda sojoji sun ka bari ya tsarana demokradiyya yau.
Demokradiyya na ana magana cewa ta zo da yanci sosai, ma'ana an sakarwa jama'a ragama suna watayawa yadda suke so. Shin bai isa ba?
Yo, yancin banza da yanci na magana, da yanci na ka samu karantarwa ta kwarai ga danka, da yanci na ka samu tallafi na likita na kwarai, da yanci na ka samu shari'a ta kwarai, wani ya dara? Idan babu yanci ko idan babu tattalin arziki na rayuwa na kwarai, bai da wani amfani. Demokradiyya ta tsaya kawai ga magana. Demokradiyya ta tsaya kawai ga mutane su samu mulki, su bata shari'a, su bata makaranta, su bata komi abin da yake abu guda suka tanadi, arziki da ɗiyan su da jikokin su da abin da ya shahi rayuwa ta mutanen su wanda sun kakkawa musu mulki.
A nan kusa-kusa wacce kasa ce ta Afirka za iya cewa demokradiyyar ta na tafiya kamar yadda ake bukata?
Kasa wadda yau aka iya misali da ita ce kasa Ghana. Kaga can ne yau tattalin arziki nasu ya yi nisa, aka lakwal ta kirki, can ne likita ta amfani wanda bai da lahiya. Amma yana da bambanci domin nan kasashen horanshi bayan an samu demokradiyya, horanshi ta ci gaba da danne ma'aikanta su gallaza matalakansu, su yi mata abin da take so yadda abin da ya kamata a ce su sun yi matalakansu. Don haka ita ƙasa Ghana ta samu wannan sa'a na cewa ƙasa Ingila ba ta da wannan hankali irin na ƙasa Faransa, saboda ko cikin ta demokradiyya renon Ingila da renon Faransa cikin ƙasashe ba guda ne ba. Hankalin shugabannin ƙasashen mu da aka zabi na demokradiyya suna ganin cewa Faransa ta ka iya yarda da kai sa'annan kai mulki ka samu lahiya, shine ya kawo wannan abu. Sai su karkata hankulansu suna gyara ma Faransa, suna gyara ma waje, su bar talaka cikin gana harkan su bar talaka suna wahala.
Ina abin yi domin ceto demokradiyyar nan daga mawuyacin halin da kace ta shiga a Afirka.
Tsohon ƴan siyasa na wasu shekara 30 waɗanda an ka fara da su, su ne sun ka daddale wuri, sun hana duk wani matashi ya taso na siyasa mai sabuwar aƙida.
Kar a shafa murar Amurka ake sauraro. Aisha Ma'azu, shigo da shiri na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barkanku da hanci. Barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar mu da Professor Aliyu Jauro game da abin da masana ke harsashen zai biyo bayan kullun coronavirus da matakan da ya kamata al'umma su dauka domin takaita matsalar gurbacewar yanayi.
Me ya kamata mutane su yi don takaita gurɓacewar yanayi musamman ma bayan wannan
annobar coronavirus.
Ai aiki da wasu makamashi banda na petrol su askin rana a ruwa wajen samar da kolan tarki ko kuma wani aiki mai amfani da petrol.
To ka sabo batun circular economy wani tanaji gwamnati ta yi wanda zai karfafa masu wannan harkar riwa.
Bola jari aiki ne mai kyau akwai dokoki sun kai guda tara. To a cikin dokokin nan akwai abin da muke kira polluter pays principle wato duk wanda ya gurɓata muhalli shi zai dauki haƙƙin biya a gyara sannan akwai abin da muke kira extended producer responsibility wato duk wanda ya abu tun farko haƙƙi ne a kansa ya lura da ƙarshen rayuwar abin nan saboda kamar yanzu aiki da rubuce da su hancock da sauransu da rediyo da su in ya tsufa a jefar da cutar da muhalli to tun farko ma wanda ya kirkiro shi zai zama yana da haƙƙi in abin nan ya tsufa ya ɗauke shi ya yi mai da shi kamfani yadda za a sake warga za shi ya amfani da shi ya ishkin gabe shi cutar da muhalli ba sannan kuma ya samar da aiki ne to akwai tsari da gwamnati ta fitar da su don taimakawa jama'a na amfani da kuntun shinkafa su cika rake a yi abin da ake kira briket don ƙaramin bulog ne wanda in aka mara wannan injin za a samar da shi to briket ɗin nan ya fi ƙonewa da kyau ya ba da zafi wanda zai ke cikin sauki to ya zai taimaka wa mata tun ba mutanen ƙauye ba saboda itace yana cire hayaƙi da yawa yakan cutar yakan jawo ciwon ido da sauransu to kinga ya samar da aiki ne da sauransu to cikin abin da gwamnati take yi shi ne taimakawa masu shiga irin wannan ayyuka to akwai kuɗi musamman da aka ware saboda bawa irin wannan masu irin wannan kasuwanci da ma'aikatu taimako ta wajen ba su bashi wanda ake kira green bonds a matsayin mu na ma'aikata masu lura da haƙƙin muhalli akwai ma'aikatu wanda mun zazzauna da su kamar ma'aikatu da suke aikin yin abinci da ruwan sha wa sun yi ƙungiyarsu wanda ƙungiyar nan sai fitar tsari yadda shi baban bola aikinsa zai daraja duk abin da ya ɗauka za a je za a karɓa a sayar da daraja sannan za a samu kamfani wanda za su karɓi wannan bolan su juya shi ya koma hanyar abu mai amfani wanda jama'a jama'a za su mora akwai kamfanonin masu na'urori da wayan hasalula su rediyo su talabijin su ma su haɗu mun zauna da su su ma an sun tara ƙungiyarsu su za su lura da collectors wato baban bola mai za a karɓo sharan da kuma recyclers wato wanda za su karɓi sharan su sarrafa shi ya zama abu mai amfani haka kuma masu batu su ma sun yi nasu ƙwarai da gaske.
Kamar sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako a madadin tsokacin abokan aiki na musamman ma Profesa Aliyu Joro da Julie Leather Special wacce ta daidaita mini sauti ni Aisha Makanzu nake ku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Yanzu lokaci ya yi da awal garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru.
Kwara shan zuru namu na wannan mako ne da jaridar Kamarun Tribune ta yi sharhi ne kan yadda gwamnatin kasar Dangote Kamaru ta yi wa al'umman kasar Bari'a wajen shiga ga bambanci da kuma kyamar juna ko rashin haɗin kan al'umman kasar ta Jamhuriyar Kamaru wajen kasar ta ce ita kan kasar ta ba a saba da irin wannan ba kuma duk wanda aka samu yana gobar haɗa wa 'yan kasar rikici to zai iya fuskantar rashin gwamnati. Sai kuma jaridan Litation ta ce babban birnin Rada harkokin mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ya wuri ya zanto wajen da ruwa mai suke yi wa al'umma barazana an da aka samu tabarbarewar tsaro a birnin ya wuri kusa da fadin gwamnatin shugaba Biya. Jaridar da Metayo kuma ta gulmata mana cewar kungiyar agaji da na 'yan siyasan kasar Jamhuriyar Kamaru da bangaren 'yan adawan kasar sun ja bakinsu sun yi shiru kan al'amuran da ke faruwa a fadin kasar Kamaru domin ba sa duk kafa komai layar zai a jara al'amuran da suke faruwa jaridar Binama ita kuma hangowa ta yi yanda aka samu tashin gumabamai amma kinin gargajiya a Benin ya wunde har sau biyu a cikin makon da ta gabata Allah wadansu fashewa suka faru a wadansu bangarori na gudanar da harkokin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru jaridar FRV kuma tambaya ta yi ko wace riba gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru za ta samu ne kan zaben shugabannin gundumomi da za a gudanar kasancewar irin sana farko kenan domin ba wa bangarorin kasar damar gudanar da ayyuka da kuma cigaban al'umman kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Economy ita kuma cewa ta yi gwamnatin shugaba biya tana kokari mutuka gaya daga ta gyara al'amuran shiga da fitar kudin kasar jamhuriyar Kamaru domin yanda annobar cutar COVID-19 ta barbara harkokin shigar da kudade jaridar Le Point kuma ta ce ministan harkokin kasashen ketare Mr. Jean Benabena ya ce dole ne kasashen waje su daina shiga harkokin cikin gida na kasar Kamaru ya ce duk waɗansu matsaloli da yake faruwa a kasar dole ne a bar kasar ta dinke farkar da ta samu za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Le Jour ta leko mana yadda a gunduman Senegal Maritime da kasar jamhuriyar Kamaru bangaren da suke da arzikin itacen tumba sun ce a halin yanzu dai su ne za su ci ribar itacen da suke da shi a bangaren su kuma ba za su yadda gwamnati ta ringa sayarwa da kasashen ketare ba tare da ta shawarce su ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Masararo ga shirin mura Amurka mai bayanin ra'ayin gwamnatin Amurka
farin ciki da labarin cewa shugaban yan adawar Russia Alexey Navalny ya farfado daga dogon suma da aka sashi sanadiyar rashin lafiya kuma ya fara gane magana kamar yadda likitocinsa a Berlin suka bayyana wani bayani daga asibitin Chara yayi gargadi akan yayi wuri a gane illar da gubar dake jikinsa za ta haddasa dan wani tsawon lokaci an tafi da Mr. Navalny zuwa Berlin daga Russia bayan da ya fara rashin lafiya a cikin jirgin sama akan hanyarsa ta zuwa Moscow daga Serbia ranar 20 ga watan Agusta bayan da likitocin Russia suka amincewa iyalan shi a tafi da shi zuwa kasar Jamus a Berlin likitocin Jamus sun tantance cewa Navalny mai zazzafar sukar shugaban Russia Vladimir Putin an zuba mishi guba mai kashe jijiya na Novichok makami mai guba da Russia ta samar bayan masana harkar lafiya na Jamus sun sanar da binciken su Jakadar Amurka a Russia, John Sullivan, ya yi kira ga hukumomin Russia da su gudanar da cikakken bincike na gaggawa da kuma hukunta waɗanda suka ɗauki alhakin harin. Sakatariyar yaɗa labaran Fadar White House, Kellyj McEnany, ta bayyana guba da aka sawa Mr. Navalny da cewa ba za a lamunta ba ko kaɗan.
Russia has used chemical nerve agents in the past and we're working with our allies and the international community to hold those in Russia accountable wherever the evidence leads.
Russia ta yi amfani da guba a baya kuma muna aiki da abokan ƙawancenmu da sauran ƙasashen duniya domin tuhumar waɗanda ke Russia da zarar hujjoji sun nuna su da kuma toshe kafofin kuɗin gudanar da miyagun ayyukansu. Jama'ar Russia na da ƴancin faɗar ra'ayinsu ba tare da tsoron azabtarwa kowane iri ba banda makame masu guba da yake bayyana buƙatar hada kai don maida martani babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya ce NATO da ƙawayenta muna haɗe wajen yin Allah wadai da mummunar harin da aka kai kan Mr. Navalny kuma muna kira ga Russia ta shiga cikin binciken ƙasa da ƙasa ba tare da son rai ba akan dalilan neman ɗaukar ransa a kuma gano waɗanda ke da alhaki Kungiyar ministocin kasashen waje na G7 sun ba da rubutaccen jawabi da ke kira ga Russia cikin gaggawa ta yi gaskiya ta bayyana waɗanda ke da alhakin wannan hari na sa guba tare da la'akari da alkawarin da Russia ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar makamai masu guba domin hukunta masu laifi. Wannan hari akan shugaban 'yan adawa Mr. Navalny ba ƙaramin koma baya ba ne ga demokradiyya da bambancin ra'ayin siyasa a Russia a cewar G7. Za mu ci gaba da bibiya sosai yadda Russia za ta amsa kira da kasashen duniya suka yi game da neman bayanai kan wannan babban laifi na sawa Mr. Navalny guba. Sakataren harkokin wajen Amurka, Michael Pompeo, ya maimaita bayanan na G7 inda ya ce wannan hari ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa da ke yin hani da amfani da irin waɗannan makamai. Sharhin Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin mura Amurka ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.